بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce wanda ta daidai da 24 ga watan Al-Muharram. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 9 ga watan Januari shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 19 daga cikin jerin karatun littafin Al-Jami'ul Kabir na Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saura ibn Saura at-Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Mala yace babun fi nahyi an istiqbal al-qiblati bi gha'itin aw bawlin. Babin dake bayani game da hani dangane da fuskantar al-qibla wajen yin kashi ko kuma wajen yin fitsari. Addinin musulunci addini ne mai ladabi. Hatta idan aka fuskanta wajen yin kashi ko fitsari ko face majina ko yin kaki ka kwalbar da ita, shari'ar musulunci ta kiyaye alfarmar nahiyar da take da alfarma, ita ce alqibla, inda musulmi suke fuskanta suke yin sallah. Ba daidai ba ne mutum ya zo tsugunan fitsari ko kashi ko ya zo face majina da hanci ko ya zo yin kaki da baki ya tofa daidai da alqibla. Za mu ji hani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi a cikin ainihin waɗannan hadisai insha Allahu ta'ala wajen fuskantar alqibla ko kuma baiwa alqibla baya wajen waɗannan abubuwa. Amma dangane da abin da ya shafi kaki ko tace majina, akwai nasoshi na musamman waɗanda suka zo da tsanani, har wani da yawa jama'a limanci yayi kaki ya tofar daidai da alqibla. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa jama'a, ahir kar ku sake ku sake bari shi yayi muku limanci. Sai ya ce wanda duk yayi kaki ya tofar daidai da alqibla zai zo da wannan majina a ainihin wato goshin shi a ranar alkiyama. Don haka jama'a, yana daga cikin ladabi karka fuskanci alqibla wajen kashi ko fitsari ko kuma wajen tace majina. Haka nan karka baiwa alqibla baya wajen kashi ko fitsari. Sai dai za mu zo mu tattauna maganganun da malamai suke dangane da waɗannan hadisai da makamantansu, sakamakon halin da musulmi zai samu kanshi a cewa ya tsuguna kashin nan ko fitsari amma a cikin ban ɗaki ne. Shin kowa sha bamban da yake fili ne, da inda yake fili ne wanda yake babu wani shamaki tsakanin shi da alqibla? Insha Allahu ta'ala za mu zo mu tattauna wannan mas'ala. Al-Imam Tirmidhi yace haddathana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi kana haddathana Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri an Ata' ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub al-Ansari قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فمن حرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل ابن أبي الحيثم ويقال معقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول
ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول فأما استقبال القبلة فلا تستدبر فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة جماعة كن جوانا بادي الإمام الترمذي أفهم أن الحديث لجمال نيشي ميسونا الإمام السعيد بن عبد الرحمن المخزومي بن قبيل أينه المخزومة شيكو يتي سفيان بن أيينة ببما لمن حديثي نيا كانت بشي حديث دير ويتوشي عن الزهري دقى سلك المعلمي الإمام محمد ابن شهاب الزهري شيكو يتي دقى أطاء بن وزيد الليثي shi afa dan yazid babban tabi'i ne daga cikin malaman hadisi da fiqh na tabi'ai shi almajiri ne ga sahabi abu ayyub al-ansari dan haka a cikin wannan hadisi yake an abi ayyub al-ansari daga babban sahabin nan mai suna abu ayyub al-ansari qala abu ayyub yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza ataytumul gha'ita idan kuka tafi ko idan za ku tafi yin tsuguno don yin kashi wato ai hakuri muna fadin abin gatsal haka wasu kalmomin ba fassara su kai tsaye ba sai bahaushe sai ya fahimci wani abin da kuskure ko kuma musamman yanzu da harshen Hausa ya rauni kalmomi ne wadanda ana iya saka yasu a ce in kun je tsuguno ko in kun je bayan gida ko in kun je ba haya to yanzu galibi matasan zamani wata Hausa irin wannan ba sa fahimtar ta aka ce bayan gida ko aka ce ba haya ko aka ce tsuguno sai wani ya fahimci sai ya nausa dawa da fahimtar shi to sai wani abin sai ku yi hakuri jama'a za ku ji an fade shi gatsal haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idza ataytumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala bawlin idan kuka tafi domin tsuguno don biyan bukata kar ku fuskanci alqibla wajen yin kashi haka kar ku fuskanci alqibla wajen yin fitsari wala tastadbiruha kuma kar ku bawa alqibla baya walakin sharqu sai dai ku kalli gabas aw gharibu ko kuma ku kalli yamma kai mutumin Afrika ta yamma sai kaji kuma wannan abin yayi karo da abin da kai kake akai domin kai anan yamma gabas ita ce alqiblarka mu anan Afrika ta yamma muna ainihin yamma da Ka'aba ne dan haka muka tashi sallah muke kallon gabas a Madina su kuma suna ainihin arewa da Ka'aba dan haka in suka tashi sallah kudu suke kallo to sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun tsakanin gabas da yamma tunan ne alqibla idan kana a Madina in ka kalli inda Makka take inda Ka'aba take to zaka ga makabartar Baqi'a za ta dawo hagu da kai makabartar Baqi'a za ta dawo hagu da kai dutsen Uhud da ainihin Quba za su dawo bayan ka to yanzu tun da ya zama makabartar Baqi'a ta zama hagu da kai to nan ce gabas to kaga dama da kai ina ne yamma to sai ya ce ma bainal mashriqi wal magharibi qiblatu tsakanin gabas da yamma to nan ce alqibla kudu kenan ko kun fahimta to wannan hukuncin ya shafi mutumin Madina ne da kuma garurukan da suke kamar yadda Madina take mu kuma a nan Najeriya da Ghana da Niger da kasashe makamantan haka sai a ce tsakanin kudu da arewa nan ne alqibla ko kun fahimta ma'ana idan ka sanya arewa ta koma maka hagu a Najeriya ka sanya ainihin kudu ta zama dama da kai to inda ka fuskanta din nan shine gabas
to shine ainihin alqibla kenan. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka wannan hadisi ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe shi game da mutanen Madina da waɗanda suke da daidai da su akan ainihin wato alqibla su. Ko kun fahimci wannan jama'a? To shi ne sai yake cewa in har kuka tafi za ku tsugune domin biyan buƙatar kashi ko fitsari to kar ku fuskanci alqibla. Kada kuma ku baiwa alqibla baya. Dan haka a Najeriya jama'a ba a kallon gabas wajen tsugunan kashi ko fitsari. Kamar yadda ba a kallon yamma wajen tsugunan kashi ko fitsari. A sunna kenan in kana Najeriya sai dai ka kalli kudu ko arewa wajen tsugunan kashi ko fitsari. Kala Abu Ayyub da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce faqadun nashama sai muka isa kasar Sham. Kasar Sham kana iya karanta ta haka da madda muqassara ka ce Sham ko kuma ka ce Sha'am. Ina fata an gane, kana iya sanya mata alhamza ta zama mahmuza ka ce mata Sha'amu, kana kuma iya cewa Sham ka sahalata. Yace sai muka isa kasar Sham, wato Annabi ya karantar da mu wannan karatu a Madina, muna nan sai tafiya ta kama mu ko hijira ta kama mu ko muka tafi da'awa ko muka tafi harkar kasuwanci ko wata ziyara ko wani dalili dai sai kai mu kasar Sham. Fawajadna marahiba sai muka samu ban daki mirhab ban daki kwaya daya, marahib ban dakuna toilet. Ina fata an gane, wuraren tsugune sai muka same su qabliyat ay riga an gina su mustaqbil alqibla suna daidai da fuskanta alqibla. Yadda in har ka shiga zaka tsuguna kai kashi ko fitsari kawai sai dai kaga ka fuskanta alqibla, haka aka riga aka gina su. Kun san ko anan ana irin wannan kuskuren. Fanan harifu anha sai yace to in muka tsuguna sai mu dan karkace daga saitin yadda aka gina su, wa nastaghfirullah sai mu roki Allah ya gafarta mana. Kun ji yadda sahabbai suke da kula da nassi, tunda abin an riga an gina shi da kuskure ba za su ce to tunda kuskure ne bari su ga haka ba, an suka zauna sai an kakkaice haka. Yadda su dai ba su fuskanci alqiblar kai tsaye ba, ba su bata baya kai tsaye ba, yace in suka fito sai su roƙi gafara. Malamai suka fassara roƙon gafaran nan da tsawon abubuwa guda uku, ko dai su roƙi gafara a ƙarƙashin irin wancan hadisin da muka rubuto a karatunmu na baya shi ne in suka fito daga ban ɗakin sai su ce ghufranaka. Ibn Sayyid an-Nasi a cikin sharhin shi na Tirmidhi an-naf'u shadhi ya faɗa haka cewa wannan fa nastaghfirullah sai mu roƙi gafara Allah shine in suka fito sai su ce ghufranaka, ko kuma sai su roƙi gafara ga wanda ya yi wannan kuskuren wajen ginin, wato suna roƙon Allah ya gafarta mishi, ko kuma suna roƙon wa kansu gafara akan wannan abin da suka yi tare da cewa ba da son su suka yi ba ma, amma suna roƙon gafara akan Allah ba haka muka so ni ba sai dan abin ya riga ya zama haka. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ma da Muslim da Ibn Majah da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Hibban da su ruwaito shi, haka nan al-Imam Ahmad ma ya ruwaito shi. Mana yake cewa wasin babi an Ubaidullah ibn al-Harith az-Zubaydi a ƙarƙashin wannan mas'ala ta fuskanta alqibla ko baiwa alqibla baya, ku kiyaye, ita ce ma'anar wasin babi, ma'ana a ƙarƙashin wannan mas'alar. To akwai ainihin hadisin da yazo daga ainihin Abdullah ibn Harith az-Zubaydi da Ma'qil wa Ma'qil ibn Abil Haytham da kuma Ma'qil dan Abil Haytham, an gane? To annan sai malam ya sauke lamba ta biyu yace zaba fi dal a cikin muska ta dal, wato a cikin ainihin muskokin da muka yi bayani a baya muka yi ishara zuwa kansu. Baba Ma'qil ibn Abi al-Hays dinnan sai aka ce wa Abi Umama sai yace wa huwa khata'un, yadda yake shine wasil babi an Abdullah ibn al-Harith az-Zubaydi wa Ma'qil ibn Abi al-Haytham wa yuqalu Ma'qil ibn Abi Ma'qil. A ƙarƙashin wannan babi akwai wasu hadisan waɗanda aka ruwaito su daga Abdullah ɗan Harith az-Zubaydi da Ma'qil ɗan Abil Haytham, da akan ce mishi wani lokacin ko kuma aka ce sunan nashi Ma'qil ɗan Abi Ma'qil ne. Kun kiyaye? Wato inda aka samu saɓani shi ne ko dai sunan shi Ma'qil ɗan Abil Haytham ko kuma Ma'qil ɗan Abi Ma'qil. Kun gane wannan? Sannan wa Abi Umama da kuma Abi Umama وأبي هريرة دا أبو هريرة وسهل بن حنيف دا سهل بن حنيف kun ji waɗannan ma dukkansu sun ruwaito hadisai da ke magana dangane da wannan matsala. Ina son ku ƙara wa littafin Sunan Tirmidhi kyakkyawar fahimta duk da mun yi cikakken sharhi a muqaddima. A nan da aka ce waɗannan sahabban ma suna da hadisi, ba ana nufin lallai suna da hadisi irin wannan ba. Ta yiwu ya zama irin wannan ɗin ne, ta yiwu kuma dai yana magana ne a ƙarƙashin wannan matsalar ko da ya zo da akasin abin ne. Amma dai a ƙarƙashin wannan matsalar ne. Za mu zo mu ji hadisin insha Allahu ta'ala. Sai malam yace amma wa hadisu Abi Ayyuba, hadisin Abu Ayyuba da muka karanta din nan wanda muka ji ku, to sai yace ahsanu shay'in fil babi fi hadha al babi, shine mafi kyawun hadisi a wannan babi, wa asrahu kuma shine yafi inganci. To wannan haka abin yake bi ma'anar kalima, shine hadisi mafi kyau kuma shine mafi inganci a cikin wannan babi. Kun san akwai ba ko a baya ne muku bayani cewa akwai inda za a faɗi wannan kalmar hadisan za su zama duk masu rauni ne, amma an samu ɗaya mai dama dama sai a ce haza ahsanu wa asahu, ana nufin shi ne mai dama dama daga cikin masu raunin, amma fa shi ma mai raunin ne. To amma a nan hadisan da suka zo a ƙarƙashin wannan matsalar sun inganta kuma kyawawa ne, amma hadisin Abu Ayyuba ya fi hadisin sauran waɗannan sahabban kyau da inganci. Abinda wannan magana take nufi kenan. Sai ce wa Abu Ayyuba, to in aka ce Abu Ayyuba ai ba suna bane, a Larabci alkunya ce, don an ce baban wane. Ismuhu Khalid ibn Zaid, sunan shi Khalid dan Zaid. Wa Zuhri, Zuhri kuma da kaji ainihin almajirin shi Sufyan dan Uyayna ya ce ani Zuhri. Wanene Zuhri? Ismuhu Muhammad ibn Muslim, sunan shi Muhammad dan Muslim ibn Ubaidillah, dan Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab, dan Abdullah dan Shihab az-Zuhri. Ina fata an gane. Wa kunyatuhu al-kunyashi Abu Bakr, al-kunyashi Abu Bakr. Dan haka zaka ji an ce haddathana al-Imam Abu Bakr az-Zuhri, kaka ce waye Abu Bakr az-Zuhri, nan an fade shi da al-kunyashi ne da nasabashi. Kai ka fi sanin shi da galibi a ce maka az-Zuhri ko? To al-kunyar shi Abu Bakar, sunan shi fa Muhammad dan Muslim dan Ubaidillah dan Abdullah dan Shihab az-Zuhri. To kuma an fi sanin shi har yau da Ibn Shihab az-Zuhri, babban malami ne, har Imam Malik ya koyi karatu a wurin shi. Qala Abu al-Walid al-Makki, الإمام أبو الوليد المكي لاشي سيما لنهيك يتوى هو الفقيه موسى بن أبو الجارود راوي كتاب العمال عن الشافعي أنه ما لنهي الماجر الشافعيني بروك جدا يتاشي سيارويتو فتوى إمام الشافعي جمع دورنا المسألة يتي قال أبو عبد الله الشافعي الإمام الشافعي يتي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا النبي يتشيط إن لا تستقبل الكبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها كاركو بسكنت الكبلة تهنير ينكاشي كوفت عليكم كاركو باتا بايا نينين معنى روانا مغانا شافي يتشي معنى إنما هذا في الفياسي وانا أنا مغانا أبيلا ييني أبيلا يي وكم تهنت يا جماعة بيلي دباب ونشامكي با وتكتنغا to anan ne ake maganar wannan doka. Amma sai Shafi'i ya ce fa amma fil kunufi, amma a ban ɗakuna, wato wurin da yake katangaggu ne, jam'in kanif, al-mabniya, waɗanda aka gina, lahu rukhsatun, to musulmi yana da sassauci da aka yi mai fi an yastaqbilaha, cewa in a ban ɗaki ne ko da ya fuskanci alƙibla ba komai. Wannan ita ce fatawar Imam Shafi'i. Sunan Tirmidhi ya ce wa haka ba kala Ishaq, haka nan al-Imam Ishaq dan rawiya shi ma ya fadi. Kun fahimta jama'a? Wa kala Ahmad ibn Hanbal, amma shi ku al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ce innama ar-rukhsatu min an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama fi istidbar al-qiblati bi gha'itin aw bawli, wannan sassauci daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wato ga annabi ne kadai wajen ya ainihin baiwa alqibla baya. Ku kiyaye, annabi kadai aka yi wannan sassauci wajen ya baiwa alqibla baya ta hanyar yin kashi ko fitsari. fa amma istiqbalul qibla amma hatta fuskanta al qibla hatta shi fala yastaqbiluha shi ma ba kyale shi ba kun ji wani fiqh kuma daga Imam Ahmad annabi an yi mai sassauci zai iya bawa al qibla baya wajen yin kashi ko fitsari amma ba zai fuskance ta ba shi kadai aka yi wannan Imam Muhammad yana ishara zuwa ga hadisin Abdullah dan Umar ne zamu tattauna akai insha Allah sai malam Tirmidhi yace ka annahu lam yara fi sahara kamar kenan Imam Ahmad yana ganin a sahara wala fil qanifi haka nan a wurin da yake kewayayye dan yastaqbil al qibla cewa annabi ba zai fuskanci al qibla ba haka sauran musulmi ba anan shi al Imam Ahmad sai ya fahimci idan annabi ne to shi ma ba zai fuskanci al qiblar ba ko kun fahimta amma zai iya bata baya idan ya kasance ainihin wato a wuri ne wanda yake kewayayye don abinda hadisin Abdullahi dan Umar din ko asar nashi yake hukuntawa kenan zamu zo mu tattauna wannan mas'alar dalla dalla insha Allah ta'ala amma kafin nan ya kamata waɗancan hadisai da riwayoyi da al-Imam Tirmidhi yayi isharar su mu dan ainihin karanta kamar yadda muka saba daga ainihin wannan littafi da muke bi a hankali mai suna Mizhatul Albab fi qawli Tirmidhi wa fi bab Allah ya ce maka ba alaikum sa abin da magana take nufi shine misali idan aka ce mutum kamar biyar sun samu karaya an yi hadari sai aka samu ɗaya shi ba karewa yi ba yayi targade kaga dukkan su suna da matsala a hadarin to amma waye za a ce yafi dama mai targade to dan haka kaga shi sai a ce ahsanu halan halin da yake yafi kyau fiye da nasu yana nufin lafiyayye ne shi amma shi yafi dama dama idan malamai suka ce hadha ahsanu shay'in ko hadha ahsanu riwaya ko hadha ahsanu riwaya ko hadha alhadith ahsan ma fil bab kai tsaye ka fahimci ahsan da ma'ana ta husnu ko sihha nace tana daukan dayan ma'anoni guda biyu ma'anar farko ita ce hadisan dukkan su sahihai ne to wannan da aka ware yafi inganci sai a ce hadha ahsan wa asahhu wannan yafi kyau kuma yafi inganci daga cikin wadancan ingantattu akwai wadanda za su zama kuma dukkan su masu rauni ne misali hadisai ne ka tara munkar da matruk da mawdu sai ka samu ɗaya daga cikin su shi da'ifi ne to in ka zo da'ifin bai kai waɗannan tsananin rauni ba ko sai ka ce hadha ahsanu shay'in fil babi wa asahhu to yanzu in ka zo da Hausa dan kada Bahaushe gaza fahimtarka sai ka ce daga cikin waɗannan hadisai guda hudu masu rauni to wannan shi yafi dama dama ka fahimta yanzu na'am Allah ya taimaka gashi malam yake cewa kana wasil babu an Abdullah ibn al-Harith ko hayya kana da ibn juz'in az-zubaydi wa ma'qil ibn al-haytham wa yuqalu ma'qil ibn abi ma'qil wa abi umama wa abi uray wa abi hurayra wa sahal ibn hunayf to sai ce amma hadithu Abdullah ibn al-Harith ibn juz'in farawahu anhu yazid ibn abi habib wa sulaiman ibn ziyad hadisin wannan sahabin mai suna ainihin Abdullah dan Harith to mutum biyu suka ruwaito mutumin farko shine Yazid dan Abi Habib hadisin shi nan cikin littafin Ibn Majah da musannaf na al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba da kuma ainihin wato littafin al-Imam Ibn Abdul Hakam mai suna Futuh Misra da musnad na Imam Ahmad da ainihin littafin as-sahaba na al-Imam Ibn Abi Asim da littafin ainihin al-Hilya Hilyatul Awliya ta al-Imam Abu Muaymin da littafin al-Mu'jam at-Tabarani Mu'jam at-Tabarani al-Awsat da ainihin musnad na al-Imam Abi Ibn Humayd da kuma al-Imam Abu Bakar al-Hazimi ya ruwaito shi a cikin littafin al-I'tibar haka nan al-Imam Ibn Shahin ya ruwaito shi a cikin littafin an-Nasikh wal-Mansukh duk baki ɗayan waɗannan littattafai sun ruwaito shi ne min tariqi laysin wa ghayrihi an yazid bihi wa lafzuhu sami'tuhu yaqulu da lafazin to kunga a cikin sunan Tirmidhi nan Tirmidhi bai kawo hadisin Abdullah ibn al-Haris ba ku kiyaye wannan ya kawo hadisin Abu Ayyub ne amma yayi ishara zuwa ga hadisin Abdullah dan Haris ko to wannan hadisin gashi karara shi Abdullah dan Haris yace sami'tuhu yaqulu ana awwalu wato shi ainihin wato abin nan Yazid dan Abi Habib yace sami'tuhu yaqulu naji malami na mai suna Abdullah dan Haris yana cewa ana awwalu min sami'a annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ni ne farkon mutumin da ya ji manzon Allah yana cewa la yabulanna ahadukum mustaqbil alqibla kada dayan ku ya fitsari yana bai fuskanta alqibla ni na fara jin annabi ya faɗa haka wa ana awwalu man haddatha an-nasa bidhalika kuma ni ne farkon wanda na fara gaya wa mutane wannan hadisi ni na fara ji kuma ni na fara isarwa qala al-busiri al-imam al-busiri min litafin zawaid na ibn majah yake cewa hadha isnadun sahihun wa qad hakama bi sihhati ibn ibban wal hakim wa abu dharr al-harawi wa ghayruhum wa la a'rifu lahu illa yace wannan hadisi ingantacce ne manyan malamai irin su ibn ibban hakim al-harawi da wasu malamai ma sun inganta shi yace kuma ko da ban san wannan hadisi yana da matsala ba to sai kuma mu taƙaita ba komawa kan riwayar Sulaiman dan Ziyad anhu ita ma daga Abdullah dan Haris ita ko tana nan a cikin musnad na al-Imam Ahmad da littafin ainihin tarikh na al-Imam Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi da kuma ainihin sahih na Ibn Hibban da littafin Futuh Misra na al-Imam Ibn Abd al-Hakam da kuma al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam al-Tabarani ta hanyar ainihin wato Ibn Lahi'a shi kuma da Rauf dan Sulaiman dukkan su daga Sulaiman dan Ziyad qala yace دخلنا على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي في يوم جمعة فدعا بالطست من شغور وانا صحابي رانا الجمعة سيسا اتكاو مش تاسا كوكوانو فقال سيتي استرني بيني وبين القوم كفاة اكانينا بجماعة ناسو زن وديا بقاتا فبال فيها سيفي صاري اتكم وانا تاسا وتوضعكم يا الولاء ثم قال سيتي إني لم أجد منتحا إلا منتحا إلى القبلة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبولن أحدكم وهو مستقبل القبلة يتي نارس إبدغن فسكنت عليه سيدي القبلة لأنها كنارس إبدغن فيسا نتي توسيات أكانينا دعينهم متاني وكنت أنت kun ji dalilin da yasa sai ruwaito hadisin yace saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada dawan ku ya fuskanci ainihin wato al-qibla a lokacin yin fitsari sai malam yace wa ibn lahi'a da'ifun wa rauf la a'rifu halahu yace ibn lahi'a da'ifi ne rauf kuma yace ban san halin shi ba gaskiyar lamari ibn lahi'a kai tsaye ba a cewa da'ifi ne sai an yi tafsiri domin asalin ibn lahi'a hadisin shi sahihi ne sai dai mukhtalif ne ya samu matsala ne wanda wannan matsalar daga baya malamai suka tsaya suka tantance aka gano adadin daliban shi waɗanda suka yi karatu wurin shi kafin ya samu wannan matsala shikenan malamai suka ce dukkan hadisin da wane wajen su mutum 9 ne ko 11 malamai suka gano sun wuce mutum 3 waɗanda aka fi sani su ne Abdullah ibn Muqri Abdullah ibn Mubarak da kuma ainihin abin nan Abdullah ibn Wahab sun wuce mutum 3 wajen mutum 9 ne ko mutum 11 ga karanta sayar alamin nubala ba ga zahabi ya kawo su idan suka zo suka ce hadisin su daga Abdullah ibn Lahi'a ne to malamai sun tabbata sun koyi karatu wurin shi ne kafin ya samu matsala dan haka hadisin su daga gare shi sahihi ne ina fata an gane to sai dai inda matsalar take shine ko anan suna daga cikin daliban su waɗannan din ko kun fahimta jama'a ko waɗannan mutane waɗanda suka fado cikin riwayar da ta ketare ta Ibn Lahi'a ko suna daga ciki a ƙashin gaskiya saboda Allah babu ɗaya daga cikin su anan kini isnadin zai tabbata da inshi ne amma kaga hadisin ya tabbata ta hanyar ainihin da muka fara karantawa wadda Busiri ya inganta ta kuma yace ga manyan malamai ma duk sun inganta ta to sai kuma yace wa amma hadisu ma'aqil ibn abi ma'aqil wa yuqal ibn abul haisam fa kharrajahu abu dauda hadisin ma'aqil kuma wanda tirmidhi ya ishara gare shi fa yace abu dauda ya fitar da shi da ibn majah da imam ahmad da abubakar ibn abi shayba da al imam al bukhari a cikin littafin shi at tarikh al kabir da ibn abi asim a cikin littafin shi mai suna ma'rifatu sahaba da ibn abi khaisama a cikin littafin shi at tarikh da al imam al tabarani a cikin littafin shi mu'jam al kabir da kuma al imam abubakar al hazimi a cikin littafin shi mai suna ainihin an nasikh wal mansukh ko kuma al i'tibar fi ma'rifati an nasikh wal mansukh sai yace min iddatu turuqin ta hanyoyi da yawa waɗanda suke tikewa ila amr ibn yahya an abi zaid ma'aqil ibn abi ma'aqil al asadi qala yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama an nastaqbil al qiblatayn bi bawlin aw gha'itin manzo allah ya hana mu fuskanci al qibla guda biyu ina ma'ana al qibla guda biyu in kace mushrik wal maghrib ga ya kuskure domin mashrik wal maghrib ba lallai ta gaskata ita ce alqibla guda biyu a koyin ba sai ka ce ka'aba da baitul maqdis don su a can madina asali inda suke fuskanta suna sallah shine arewa arewa ita ce ta musu daidai da baitul maqdis ana nan sai aka juya aka ce su dawo ka'aba to ita kuma ka'aba sai ta zama musu daidai da kudu dan haka zaka ji a cikin riwayar Bukhari wanda mun karanta ta a wurare da dama cikin sahih al-Bukhari da littafin sifatu salah zaka ji mai riwaya yace sabaral qaum sai mutanen sai suka juya suna kallon arewa sai aka ce ai an saukar da aya wanda tace a kalli Ka'aba sai suka juyo sai suka ba da baya ga inda suke kallo a da ko kun fahimta jama'a to kaga ashe da yace an hana annabi ya hana a fuskanci alqibla biyu wajen kashi ko fitsari me yake nufi yau sai ka ce Ka'aba da baitul maqdis in ka ce gabas da yamma ba lallai ta zama gabas da yamma ba kuma ma ba gabas da yamma bane kun fahimta da kyau jama'a yawa a'a mu ma an muka ce gabas da yamma karkashin fassara wannan hadisin za ta iya zama kuskure da shi wannan hadisin shi ne ba da labarin ya kayyade da cewa qiblataini qiblataini din su ne su a madina sun taba yin sallah sun fuskanci arewa kuma aka dawo da su yanzu suke fuskantar kudu kaga yanzu qiblataini a wurin su ita ce kudu da arewa aha yanzu kaddara a lokacin da ake sallah a da ana fuskantar baitul maqdis ko kun san cewa mu ne ba za ta canza ba mu yanzu a wurin mu da Ka'aba da baitul maqdis duk gabas ne aha misali sai ka ce kai mutumin Zaria tafi jiwa ka kama hanya za ka tafi jiwa sai ka ce a'a jikan huntuwa dai ko kun fahimta hanyar dai kana nan a kanta saboda haka mu a wurin mu a nan Najeriya da yammacin Afrika da baitul maqdis da Ka'aba duk nahiya ɗaya suke a wurin mu duk gabas suke da mu saboda haka ko da a da da ake kallon baitul maqdis inda a lokacin ne iyayenmu suke sallah a wancan lokacin ina za su kalla gabas za su kalla to da aka ce a daina kallon baitul maqdis a kalli Ka'aba sai yanzu sai dai su canza niyya kawai kamar yadda mai tafiya jiwa din can naga ce huntuwa zai tafi sai dai kara zama kawai a motar daren su ce to shikenan amma dai yawa hanyar daya ce amma su a can a madina sadda suke fuskantar baitul maqdis to tana arewa to sai aka ce su kalli makka kuma to makka kuma tana ina tana kudu to in kun fahimci wannan bayanin da kyau keke da keke madina tana tsakiya kenan ko kun gane tana tsakiya kenan irin wannan lissafin kana jin bacci ko yunwa ba rayuwa eh shi ne simple arithmetic ba rayuwa in kana jin bacci na mala idan za mu kashi ko fitsari mu yanzu kaga kudu nan nan ne kudu mu yanzu yana nan yamma ne ko kai makuwa nan ne kudu nan arewa mu yanzu ina kallon yamma ne yanzu malamin ce yana kallon gabas to dan haka yanzu mu in mutum zai tsugunan kashi ko fitsari a nan sai kalli nan shine arewa ko kalli nan kudu su kuma a Madina idan mutum ya tashi sai dai kalli inda Quba take mai take da suna Baqi'a ita ce gabas ko kuma yamma
alaikum salam
now mu ba ma yammacin su muke gaba daya ne mu kawai dama mu daren ban ne amma ba na siyasa ba na sallah a ta hanyar ne yawwa Allah ya tsiwata to shi ne sai yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an nastaqbila al-qiblatayn bi bawlin aw gha'ibin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu fuskanci al-qibla guda biyu ita ce ne baitul maqdisi da ka'aba wajen fitsari ko wajen kashi sai ya ce wa siyaqu li abi dawud wannan lafazin da aka karanto na abi dawud ne amma sai malam ya ce wa abu zaidin da ya rawaito wannan hadisin nan majhulu aynin ba a san shi ba sam in ga dan ce majhulu aynin wanda ba a taba ji shi ba sai yau shine majhulu ayn majhulul hal an ji shi so da dama halin shi ne ba a sani ba ina fata an gane sai ce la yu'lamu lahu rawin ba a taba sanin wanda ya riwaya daga gare shi ba illa amr ibn yahya sai amr dan yahya wa qala ibn al-madini fihi ibn al-madini yace laysa bil ma'rufi ba a san wannan mutumi ba wa fi tarikh ibn abi khaisama an ibn ma'in annahu da'if yahya ibn ma'in yace ai wannan mutum mai rauni ne dan haka wannan isnadin na ainihin ma'aqil dan abi ma'aqil da'if ne kun fahimta wannan hadisin nashi ina fata an gane na a'a ai yanzu ina so ku gane hadisin ma'aqil dan abi ma'aqil hadisin shi mai zaman kanshi ne sai dai kawai sun zo da ma'ana ɗaya ne da wanda muka karanta ko kun gane tunda ko ta wace hanya wannan riwaya ta shi ba ta tabbata ba dan haka shi wannan zaka iya cewa hadisin da'ifun to amma wancan na Abu Ayyub fa sahihun ne to wancan kuma na ainihin wato wannan sahabi Abdullah ibn Harith shi kuma sai ka ce yana da hanyoyi biyu isnadi daya inganta daya bai inganta ba abin da sai ka yi takatsantsan shi yasa kullum gungun muke cewa kar kai rubutu game da hadisi sai ka kware saboda duk abin da kake tunani malaman hadisi akan wata kididdiga suke da kai sai su ce a nan ba haka bane sai ka ce a duk ɗaya ne sai su ce ba ɗaya bane dan haka yanzu abin da zaka ce hadisin Abu Ayyuba ya inganta hadisin Abdullah ibn al-Harith ya inganta ta hanya daya hanya bata inganta ba amma sai ka ce hadisin Ma'aqil dan Abi Ma'aqil ko dan Abil Haytham bai inganta ba gaba daya domin hanyar da yake da ita kwaya daya rak ga ta nan ainihin mun ji ta wadda bata tabbata ba sai ya ce wa amma hadisu Abi Umama hadisin Abi Umama kuwa sai ya ce falam ajilhu a iya bincike ne ban same shi ba wa amma hadisu Abi Huraira hadisin Abi Huraira fa sai ya ce farawahu Muslim shi al-Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi da Abu Awana a cikin Mustakhraj din shi akan ainihin Sahih Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad da Darimi da Imam al-Humaydi da Ibn Khuzaimah da Ibn Adi da Ibn Hibban kamar yadda bayanin yazo a cikin littafin Mawarid al-Dam'an da al-Imam al-Bayhaqi da al-Imam al-Hazimi a cikin littafin Al-I'tibar da al-Imam Ibn Shahin fi an-Nasikh wal-Mansukh wannan littafin Samir yayi tahqiqin shi kusan shekara 20 da suka gabata mun yi aka samu kofin shi ne bana na ce mishi bana ko kofin shi ne sai na tawo da shi ya ce ai shi ma bai da shi shi ma nashi na kan shi bai da shi wani irin kwamarar ne sai ta hakikin littafi sai waye gari yanzu bulogul maran kwaya ɗaya yake da shi kwaya ɗayan rak ita wannan kwaya ɗayan umbatul ahkam na ganta a ɗakin shi lokacin da yawa sai nace ta sai in kwashi ne yace aya na ne da nake dan koyawa nasu ne yace ni ma na kwaya ɗaya ne to amma wannan nasikhul mansukh bana nace mishi lallai lallai ina son to da nasikhul mansukh din nan ko ba naka ne yace shi ma bai da shi yace fa huwa fi ibadil ma'dud yace da shi da babu dubbe ne Allahu musta'an yanzu wata hikima da ya tsare ta fan daga buga abun nan ne amma yanzu sun daidaita da Sa'adur Rashid wanda yake buga silsilatul ahadith ta al-Albani yanzu sun daidaita shi ya buga Ummatul Ahkamul Kubra sabon bugu Sa'adur Rashid kuma yana da madaba yana da kudi kuma sunni ne mai son hidima ga abun nan dan haka da fanin za su rinka fitowa da sauki insha Allah من طريق عمر ابن عبد الوهاب يجي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا رواح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو هريره يجي من ذن الله الاراده امنتم الله استنبطا بريش يجي اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها idan ɗayan ku ya tsuguna don biyan buƙatar shi to kada fa ya sake fuskanci alƙibla kada kuma ya bata baya sai malamin ya ce wa siyaqu li muslimin wannan lafazin da ya kawo lafazin al-Imam Muslim ne ya zabo daga cikin sauran ainihin lafuzza dan haka hadisin Abu Hurairah wanda Tirmidhi ya yi ishara zuwa gare shi ka ji ya tabbata shi ina fata an gane to sai kun yace wa amma hadisu sahal ibn ko hadisin sahal dan hanif shi kuma haka ne ko Abu Razzaq ne ya tushe a cikin littafin shi al-musannaf da Imam Ahmad a cikin musnad Darimi a cikin as-sunan Bukhari a cikin at-tarikh al-kabir sannan sai kuma al-Imam al-Harith ibn Abi Usama a cikin littafin shi al-musnad ainihin da al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak yace min tariq ibn Jurayj ta hanyar ibn Jurayj yake an Abdul Karim an al-Walid ibn Malik ibn Abdul Qais an Muhammad ibn Qais mawla Sahal ibn Hunayf an Sahal ibn Hunayf anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala wa to Sahal dan Hunayf ne ba Hanif ba قال له يتي أنت رسولي إلى أهل مكة فقل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث من قال له يتي زوء أي كيف زوء متعنى مكة كيف هل أم نيف من قال له هنا ده حكمة إذن زي أي كيف تنزوء بكسا يكن أي كيف تنكسر أما تنكسر دي سنينة ده درجة هنا ده فسكة أول متعنى kaga da aka tafi lokacin da aka zauna a Hudaybiya za a tura wane ne zai wakilci musulmi ya je ainihin aji menene mutanen Makka suke nufi da suka ce ba za su shigo ayi hajji ba sai aka tura sayyidina Usman don mutumin arziki ne mai daraja ne mai mutunci ne mutum ne mai hannun alheri yana kyauta yewa na ragon suna ya yi sai uwar wani likafani da ta mutu ma'ana mutum ne mai daraja don haka ko yan iskan gari ba za su yi mishi hayaniya da sauransu ba don haka da ya je kuwa sai suka ce wai to tunda kai ne zo ka dan dana Ka'aba ma zo ka dan yi dawafi tunda kai ne kafin a fara magana ai kai wannan namu ne kai taka fara ce kake kai ba na mata an bani ko mun kana dan yin alheri sai ka dace kai izala ka fara ce ba baka ba ce dama abin din madda ne na mata an bani saboda haka wannan mutum yana da daraja a wurin mutanen Makka sai Annabi ya tura shi ko kuma idan mutanen nan kristoci ne in za a tura musu sai a dubi wanda ya taba yin addinin Kirista a da ya tuba dan in ya je shi ya san yadda ake yi da irin mutanen nasu ta an gane ko kuma a samu wanda yake da makwabtaka da garin misali sai a tura mutumin Zamfara sai a tura shi Sokoto sai a tura mutumin Kano ya tafi Jigawa mutumin Yobe sai a tura shi ya je Maiduguri kaga akwai alaka al'adu da sanayyar juna ko na fata an gane kaga yanzu nan mutumin Kano ya tafi wurin malami a Maiduguri yana zuwa cewa zai akramaka Allahu yana cewa akramaka Allahu sai su gane wannan bako ne su an rama ake cewa da an jira ce an rama an rama an rama to in haka tura mazani wani yana zuwa sai ce alareni alareni su ku cewa ake alangubo alangubo ka gane to saboda ɗabi'ar ɗan adam takan karɓi mutumin da ya zo mata da fuska irin tata shi kuma musuluncin nan an zo da shi ne don a karɓa don haka sai annabi ya ce to zo kai ne ɗan aikena zuwa mutanen maka idan ka je ka ce ina gaishe su sannan kuma ka ce ina yi musu umarni da abubuwa guda uku abu na farko shi ne la tahlifu bi ghayrillahi kar ku rantsa da wani abu wanda ba Allah ba wa idza tahammaytum idan kuma kuka tsuguna kashi kun fi tsari fala tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha kar ku fuskanci alqibla kar kuma ku bayo alqibla baya sannan wa la tastanju bi azmin kar ku katse kashi ko fitsari da kashi wa ma bi ba'ra ko kuma da kashin awaki wannan shine sakon da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike su jama'a wannan hadisi tare da cewa malam ya ishara zuwa ga matsalolin da ke cikin shi amma dukkan gabobin hadisin gaba ɗaya sun tabbata a cikin ayoyi wasu kuma matsalolin sun tabbata a cikin hadisai ingantattu misali bi halatta a rantse da wani abu da ba Allah ba ba a rantsewa sai da Allah sannan kuma lallai ne ba a fuskanta alqibla wajen kashi ko fitsari sannan kuma ba a katse kashi da ainihin kashin akuya ko kuma ainihin kashin jaki duk sun tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ba a katsewa da kashi shi kashi din matukar dabba ce wadda ainihin aka yanka da sunan Allah to abincin yan uwa ne musulmi aljanu da sun dauka sun ambaci sunan Allah sai ya koma kashi laciyayye da ainihin tsokar nama a jiki sannan wannan kashin awakin su kuma kashin awakin mu shine abincin nasu awakin sannan kashin jaki kuma an hana a katsa kashi da shi ko fitsari saboda shi kuma najasa ne ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai ke cewa wasiyaq li abdurrazzaq wa abdulkarim ibnu abi al-makharij mashhurun bi da'fi bal matrukun yace shi ne riwaya wannan hadisin asali ma malamai sun ce abin ai watsi da shi ne ba a karban hadisin shi ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to kun ga wannan mas'ala da kuka tattauna mas'ala ce ta takhriji ko shi ne suke kira at-takhriji was-sina'atu al-hadisiyya wato hadisan da Tirmidhi ya nuni zuwa gare su an bi cikin littafai da suka fitar da su da isnadi yanzu mun ji matsayin su ko to sai mas'alar da kuma ta zo a cikin babin ita ce mas'ala dangane da fuskanta ainihin alqibla da makamantansu inda kuma ta ba kalmar da muka karanta akan a can baya cewa wa nastaghfirullah din nan ko da Abu Ayyub yace suka fuskanta sai su tsuguna din amma mun fassara cewa wasu sun ce ai ma'anarta abu na farko shine suka roki Allah ne ya gafarta musu saboda dan wannan fuskanta alqiblan da suke ba da sauran su ba fa na biyu kuma suna roƙon Allah ya gafarta musu daga ainihin wato dukkan zunubansu na uku kuma shine suna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafartawa wanda ya ainihin gina wurin amma ingantacciyar magana dai gaskiyar lamari ita ce suna roƙon Allah ne gafara dangane da zunubansu gaba ɗaya ko kuma ishara ce zuwa ga wancan lafazi gufranaka gufranaka to gaskiyar lamari ita gufranaka nan ma'anarta shine Allah ina roƙonka gafarta mini me yiwuwa daga shigowa ta ban daki zuwa yanzu da nake fita akwai wasu abubuwan waɗanda ne ba daidai ba ina fata an gane to sai mas'ala dangane da ina hukuncin shiga ban daki a tsuguna a cikin ban daki a fuskanci alqibla ko a bayo alqibla baya da hujjar cewa ai akwai kariya tsakaninka da alqibla ko kuma in ka zo a fili ne sai ka samu wani abokinka kamar yadda muka ji sai ka ce ya tsaya ko ka kawo wata dabba ko babur ko mota ko makamantan haka shine za mu ji mazhabobin malamai akai insha Allahu ta'ala amma ina so ku gane dukkan wani sabani da malamai suka yi akwai abin da ya sa suka yi sabanin kuma akwai magana da take ingantacciya cikin maganganun dan Allah yana cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin da kuka yi sabani ko menene sai ya ce fi shay'in النكرة هنا للتقليل وللعموم للعموم ده dukkan abin da kuka san kun yi sabani ko menene kuma komai kankanta abin kuma komai girman shi ko yaya yake fa hukmuhu ila Allah hukuncin shi yana nan ga Allah kenan in Allah ya sanar da kai ka sani in bai sanar da kai ba sai ka wanzu cikin sabanin ko kuma cikin daya daga cikin maganganun da suke daidai ne ko ba daidai ba abu na daya kenan abu na biyu jama'a ba a ɗauko saɓani a yi kawo da sunna da shi ana tattauna saɓani ne don a jin ra'ayoyin malamai akan matsaloli amma daga ƙarshe dole a rajja hadda abin da yake ingantacce saɓani yadda wasu mutane suka ɗauka duk matsalar da aka karanta a ƙur'ani ko hadisi sai su ai malamai sun yi saɓani daga ƙarshe kuma sai su dubi ɗaya daga cikin saɓanin wanda ya gwabji nafsin sai su ce shi ba a ɗauka an yi saɓani menene ya ja saɓani ko dai waɗanda suka saɓa wannan nassin bai zo musu ba ne ko ya zo musu ba ta hanyar da za su karɓe shi ba saboda rashin inganci ko kuma ya zo musu da ma'anar da yake ba su yi mishi kyakkyawar fahimta ba suka je suka yi wata fahimta daban Ibn Taymiyya a cikin littafin Raf'ul Malami anil A'immatil A'lami duk sai da ya kawo waɗannan fuskoki sai da haka ya kamata musamman dai malamai a Najeriya su dawo cikin tetayensu don gane da duk matsalar da aka zo sai a ce ai malamai sun yi saɓani kuma ƙarshe sai a ɗauki wadda ta saɓa wa abin da ya zo a cikin sunna ko a cikin alƙur'ani in aka yi haka an maida saɓani ya zama wata hanya kenan ta kare mutane daga aiki da shari'a to dai ga abin da malam yake cewa a nan cikin sharhin Tirmidhi na babban malami al-Imam al-Hafiz ainihin Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarak Thawri sharhin Tirmidhi al-Ahwazi a cikin mujallabi na 1 a shafi na 52 yace dan Imam ka sani anna Tirmidhi zakara fi hadha al-bab qawlayn Tirmidhi ya ambaci maganganu biyu a cikin wannan babu قول الشافعي وقول احمد بن حنبل يا فدي مغنى الشافعي وكيتي مغنى الشافعي cewa idan a fili ne to shine ake cewa ka a fuskanci alƙibla ka a bata baya ko kun fahimta amma idan ba a fili bane fa to yake cewa babu komai to amma dangane da Imam Ahmad bin Hanbali fa shi kuma sai ba da ainihin tashi fatawar dangane da hadisin wanda wani jimalan zai narko ta a cikin waɗannan maganganun insha Allah sai ce wa hahuna sai shi malam ya ce amma a ƙashin gaskiya a ƙarƙashin wannan matsalar akwai arba'atu aqwali maganganu ne guda hudu waɗanda malamai suka yi kuma a famana an nadhkuraha ma'a bayani ma laha wa ma alaiha yace dan haka ya dace mu faɗi waɗannan maganganu abin da yake daidai su da abin da yake kuskuren su قال النووي في شرح مسلم الامام النووي وفدي في شرح صحيح مسلم يتي قد اختلف العلماء في النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط على مذاهب ما لمي sun ainihin yi maganganu dangane da hukuncin fuskanta alƙibla wajen yin kashi ko fitsari ala mazahib suka kasu ra'ayoyi mabambanta an awwal madhhab malik wa shafi'i انه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك بالبنيان مدن الفرق suka ce ai yana haramta a fuskanci alqibla a sahara in aka zo fitsari ko kuma kashi amma in a wurin da yake kewaye ne a gine din ba haramun bane wa hadha marwiyun an al-abbas ibn abd al-muttalib wannan magana an ruwaito ta daga al-abbas dan abd al-muttalib wannan ra'ayin bai ba ku mamaki ba daga wanda aka ruwaito daga cikin su misali domin baka saba jin riwaya daga Abbas ba Abbas shi dan kasuwa ne galibi matsalolin kasuwanci ne suka dame shi wannan yana nuna maka yadda malaman salaf tun daga sahabbai da tabi'ai suke da kwazon karantarwa da daukan karatu yadda hatta yan kasuwa da suka shahara da harkar kasuwanci wata ran sai ka ji sunan su a cikin harkar fatawa ma'ana abin da ake ishara shine salaf da kubama'u ba sa irin wannan zama na jama'a ka je ka samu mutum baya zuwa daukan karatu baya zuwa sauraron wa'azi abin da ya dame shi kawai wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi asafirun wa zibbanun wa dudu wa ajra'u min mujalli'ati zi'abi. Haka Imran Qais yace kawai sai dai mutum sha, yace in aka tashi saban Allah kuma yace muna da karfi kamar kura kamar kirkeci, amma in aka zo wajen biyayya Allah kuma sai ka same mu kamar tsuntsaye ne, kamar tururuwa ne, mana nan ba mu da kasabus a ciki. Wannan Imran Qais ne wannan jawabi lokacin da ya manyanta, ka san mutum ya manyanta sai ka ga ya dan fara dawowa ga Allah ko da shashasha ne. To Imran Qais ne an manyanta, shi ne yake a rana mu da ina li amru ghaibi, ina ganin fa muna wasa game da mutuwa, yanzu Imran Qais ya da zai mutu, shi ina ganin muna wasa game da al'amarin mutuwa, shi ne yi dan wannan wa'azin Imran Qais kenan. Wadannan su ne shedanin jahiliya. Wa Abdullahi ibn Umar, haka Abdullahi dan Umar shi ma wannan ne mazhabin shi. Abdullahi dan Umar daga cikin dalilan da suka kai shi ga bin wannan mazhabi shi ne ya hau saman ɗakin yaye shi Hafsa ne wata rana, gyara mai zai yi mata wani abu ne a kirimiya ce irin ta samari teenagers haka matasa za a dan hauran a ruga da gudu, sai ya hangi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bai wa Baitul Maqdis baya. To shi ne sai Ibn Umar wata rana ya zo zai biya bukatar shi, sai ya jawo dabbar shi sai ya ajiye, sai ya fitsari ya fuskanci alƙibla. Haka tambaye sai ya ce ai waccan fatawar sai in ba wani abu tsakaninka da alƙibla ne, dan haka kun ji mazhabin shi ne. Wa Sha'bi da al-Imam Sha'bi cikin tabi'ai, wa Ishaq ibn Rawiya da al-Imam Ishaq dan Rawiya, wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad dan Hanbal fi ihdar riwayatayn, a daya daga cikin riwayoyi da aka samu guda biyu daga gare shi. Kun ji mazhabi na farko shine ya halatta a tsuguna ai kashi da fitsari a fuskanci alƙibla idan akwai ban daki ko in akwai shamaki, amma mun atili ne fa sai suka ce a'a. Wal mazhabu thani, mazhabi na biyu, annahu la yajuzu zalika fi sahara wala fil bunyan. Wasu malaman kuma suka ce ko a sahara ko a fili ko a cikin gini ko a ban daki bai halatta ba. Wa huwa qawlu abi ayyub al-ansari, wannan magana ita ce abu ayyub al-ansari ya fadi, wa mujahid as-sahabi, wa mujahid wa ibrahim an-nakhai wa sufyan ath-thawri wa abi thawr wa ahmad fi riwayati. Daga cikin sahabbai akwai abu ayyub al-ansari, shine wanda muka ji wancan hadisin. Ina aka fahimci haka? Tunda gashi saboda aiki da wannan hadisi in har ban ɗakin ya zama daidai da alƙibla, yace sai sun dan karkace, dan haka kaga shi ko a cikin ban ɗaki ne bai yadda a fuskanci alƙibla ko a bata baya ba. Haka nan al-Imam Mujahid, haka nan Ibrahim an-Nakhai, haka nan Sufyan ath-Thawri. Jama'a kun ga Mujahid yana cikin almajiran wa Abdullahi dan Abbas, amma kun ji fatawar malamin shi can shi kuma daban. Ba lallai bane sai ka bi fatawar malaminka, ake to ai malamin da ya karantar da shi ma ya saba wa malamin, ai ba lallai bane. Sadda kake karkashin malaminka ne kake koyan karatu, a lokacin ne yake da tasarrufi na iya dan abin da ya gaya maka iya kashi ka sani, amma lokacin da ya kyankyashe ka kuma ka kyankyasu ka zama ka koma kana tsaye da kafafuwanka, a wannan lokaci ba lallai bane abin da ya maka fatawa da shi kana ɗalibin ilimi da shi za ka yi fatawa. A yanzu in ka tashi za ka yi fatawa sai ka dubi abin da ya faɗa maka, kuma sai ka haɗa shi da sauran dalilai. In ka tabbata a kan shi to ka tabbata a kan shi ne ba dan wai malam ne ya gaya maka ba, sai dan dalilan sun gamsar da kai. Ko kuma in baka tabbata a kan shi ba ka kauce mishi ne saboda ka ga karfin dalilai da suka tabbata akan sabanin shi, a karkashin haka sai ya zama kenan. Lallai ne a cikin ilimi akwai yanci, haka ya kamata mutane su gane, malamai na ahlus sunna su fahimta bin sunna ba bin shehuntaka ce irin ta dariƙa ko kuma muridantaka ce irin ta dariƙa ba. A ce an dora ka kai dan 11 ne, dan haka har abada kai dan 11 ne ko kai dan 17 ne, dan 17 ne a cikin sunna idan malamin ka ya karantar da kai farillan alwala guda 7, daidai ne ka ci gaba da farillan alwala guda 7. Wanda kai karatu ka fahimci ilimi, in ka taso ma wannan matsala sai ka tsaya ka bincike ta, hakan take ko akwai gyara duk abin da karatun ka ya kai to a lokacin zaka ainihin ba da fatawa da abinda karatun ka yake yi ba wai da abinda malam ya dora ka akai ba haka mata ku gano ni dan haka al-Imam Mujahid da Ibrahim an-Nakhai cikin tabi'ai Sufyan al-Thawri da Abu Thawri da al-Imam Ahmad a cikin manya-manyan malaman fiqh sun goye bayan wannan kun ga wannan fatawar dawa ce kuma daga cikin fatawoyin Imam Ahmad ko kun fahimci kenan Imam Ahmad yana da fatawoyi guda biyu masu karo da juna nan ya ce kaza nan kuma sai ya dawo sai ya fatawa sai ya ce kaza aka san haka can ya ce ya halatta nan kuma ya ce bai halatta ba akan haka ne Dr. Ibrahim Jalo wannan majalungo tun yana Madina ya rubuta littafi mujalladi biyu akan irin waɗannan matsalolin na Imam Ahmad waɗanda matsala ce guda ɗaya amma sai ɗalibai guda biyu sai su ruwaice ta wannan yace Imam Ahmad ya ce kaza halal ne wannan kuma ya ce haram ne ya kawo ka'idojin da ake bi a tantance wacce ce Imam Ahmad ya tabbata akan ta a ƙarshen fatawar shi misali jilsatul istiraha ya bada fatawa da ayita ya kuma bada fatawa kada ayita to wacce ce ta tabbata a ƙarshe domin duk ya tabbata cewa yayi fatawar ya ce kada ayi ya kuma ce ayi to wacce ce ta farko wacce ce ta ƙarshe haka al-Imam Shafi'i ma baga da an ce qala Shafi'i fil jadid qala Shafi'i fil qadim Imam Shafi'i a sabuwar fatawar shi ya ce kaza a tsohuwar kuwa kaza yace to mun yake cewa wal madhhab al-thalith madhhabi na uku jawazu zalika fi sahara ya halatta idan ainihin afili ne wal bunyan jami'an haka nan a bandaki ne ma duk ya halatta jami'an wa huwa madhhab Urwa ibn Zubair wa Rabi'a Sheikh Malik wa Dawud al-Zahiri Rabi'atu ra'ayi malamin Imam Malik da Urwatu dan Zubair dukkansu da Imam Dawud al-Zahiri suka ce ya halatta a tsuguna a fuskanci al-Qibla ko a bayan al-Qibla baya ko a bandaki ko ba a bandaki wasu suka ce ya halatta kun ga in ka fahimci nan jibi Imam Malik can ashe shi ma ya saba mazhabin malamin shi haka ake yi jama'a a Najeriya ne sai kaji ana wauta a ce to ai malamin shi ma ba haka yin fatawa ba babu alaka tsakanin fatawarka da fatawar malaminka in ku kana nan a matsayin almajirin shi har yanzu mana har yanzu kana kan tafin hannun shi kenan baka nuna ba amma in har kai ma ka zama mai gashin kanka dan menene zai kira ka yace yaya ni ina malaminka za ka yi fatawa ka saba mini a inda abin keke da keke ne ba boko ne abin sai a ce yo dan me ka karantar da ni da ma ka karantar da ni ne dan kuma in dawo bayan na karanta din kuma in sake zama cikin aljihun ka ko kun fahimta jama'a dai wai wani mutum ya koya maka kasuwanci ya baka jani daga ƙarshe ka waye gari ka fi shi jani ina fata an gane ko ko sai a ce ai ba zai yi ka wuce mai gidanka ba tunda dai mai gidanka jalin 50,000 yake da shi ya za ka mallaki jalin 500,000 ba zai yi ba wal madhhab ar-rabi' madhhabi na hudu la yajuzu lahu al-istiqbalu fi as-sahara wa la fi al-bunyan wa yajuzu al-istiqbalu fi jama' wa hiya ihda ar-riwayatayn an abi hanifa wa ahmad kun ji kuma wannan madhhabin shine ya bai halatta a fuskanci al-qibla ba idan a sahara ne ko kuma ainihin a cikin bandaki amma ya halatta a bada baya in dai bada baya ne zaka iya fuskanta zaka iya ba al-qibla baya ko a sahara ko a gini Abu Hanifa ya ainihin bada wannan fatawar a ɗaya daga cikin riwayoyin shi haka nan Imam Ahmad a ɗayar riwayar kuma Imam Ahmad yana da riwaya nawa kenan riwaya uku kenan to nan kuma sai ka dawo kenan sai ka fahimci ashe ba lallai ne malami kuma ya zama yana da fatawa guda ɗaya ba shine a duk sanda ka zo za ka yi fatawa kai kuma a matsayinka na malami yanzu za ka je ka bincike ne a yanzu menene iliminka ya kai zuwa gare shi sai ka yi fatawa ai dan haka aka ce ita fatawa din ba a ɗaukanta ta zama masdari na tashri'il islam balle a rubuta ta ko kun fahimta jama'a saboda yau zaka iya bada fatawa kaza ya halatta gobe a sake maka tambaya sai kaga dalilai waɗanda na ilimi ko kuma na nazari sun sa sai ka canza wannan fatawar. Ko kun gane wannan da ke jama'a? Dan haka ita fatawa ana kawo ta ne kamar ba a sami yin abinci a gidanka bane, ba ka kuma Bahaushe ne didi tuwo ya kamata a yi, sai ba a sami yin tuwo ba, sai ka ce a jika garin rogo a sha ko a sha ti. Yanzu wanda ya zo gidan baƙo ya kamata ya je ce ai wani gidan shi kullum ti yake sha? A'a, halu ne ya kai, tuwo ne asali, ti reshe ne ko garin rogo, garin kwaki. Ina fata an gane. Mani yake cewa wahtajjin mani umu mutlaqan bil ahadith sahiha al warida fi nahyi mutlaqan ka hadith sanan wa abi ayyuba wa abi huraira wa ghayrihi. Malaman da suka ce bai halatta ba sam a fuskanci alqibla ko a bata baya a ban daki ne ko kuwa ba a ban daki ba, sun kafa hujja da ingantattun hadisai ne waɗanda al-imamu Salman al-Farisi da Abu Ayyub al-Ansari da Abu Huraira da waɗansu su suka rawaito hadisan nan da muka karanta. Wa hatta min abaha mutlaqan bi hadith Ibn Umar al-madhkur fil kitabi. Su kuma waɗanda suka ce kai tsaye ya halatta fa, menene hujjar su? Shine hadisin sahabi Abdullahi dan Umar wanda ainihin muka yi ishara akan shi, yana nan ainihin wato za a karanta shi a cikin wannan littafi insha Allah. Wato gashi yace ya'ani fi sahih Muslim, dan yana kawo ne daga cikin sharhin sahih Muslim na Nawawi, yace annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama mustaqbilan baitul maqdis mustadbiran al-qibla. Yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin mai fuskantar baitul maqdis ya bawa ainihin al-qibla baya. Ko kun fahimta? Yanzu kun ga wannan ma ya fassara muku waccan magana da nake fadi. Yana mai fuskantar baitul maqdis ya bawa al-qibla baya, ya nuna baitul maqdis din tana ina? Tana arewa, al-qibla kuma tana kudu. To Abdullahi dan Umar yace ya ganshi a haka. To da wannan ainihin hadisin sai kafa hujja. Da kuma hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam balagahu anna nasan kanu yakrahuna istiqbal al-qibla bi furujihim. Labarin yazo ga annabi cewa wasu mutane suna kyamar su fuskanci ainihin al-qibla da al-aurasu. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam aw qad fa'aluha? Mutane daga cikin aikata haka? Hawwalu maq'adi ila al-qibla, sai ce ni ma inda nake tsugunawa ku juya shi fuskanci ainihin al-qibla. To wannan ainihin hadisi gaskiyar nan riko da shi mana ya ce rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa isnaduhu hasanun, amma gaskiya wannan hadisi munkar ne bai tabbata ba. Bayani akan haka yana nan a cikin silsilatul ahadith da'ifa namba ta 947. An yi maka to bayan duba malam ne kawo hujjojin sa dai kuntu sai ya ce rajaha an-Nawawi madhhab Malik wa Shafi'i wa ghayrihima wa rajahu aidan al-Hafiz Ibn Hajar haythu qala huwa a'dalu al-aqwali li'imamihi jami' al-adilla. Imamun Nawawi da shi da Ibn Hajar sai suka ce mazhabin farko din nan ya halatta, shine in a fili ne bai halatta a fuskanci al-qibla ba ko a bata baya, idan a cikin bayi ne fa ya halatta. Amma shi wannan da yake mutum ne wanda muzumi da sunna, sai wata ran na fito muku da wani littafi za ku ga subhanallah irin yadda kai tsaye yake marawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya babu sassautawa ko kadan, sai ce wa indi aman aqwami wa aqwaha daliman huwa qawlu man qala innahu la yajuzu dhalika mutlaqan la fil bunyan wa la fis sahara fa inna al qanun alladhi wada'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al bab li ummatihi huwa qawluhu la tastaqbilu al qibla wa la tastajibuha. Yace amma ni a wurina maganar da tafi karfi tafi dacewa da inganci da karfin dalili ita ce maganar da take cewa bi halatta a fuskanci al-qibla ba ko a bawa al-qibla baya ko a ban daki ne ko a waje, sai yake cewa domin tsari da dokar da annabi ya ajiye ita ce kar ku fuskanci al-qibla kar ku bawa al-qibla baya, sai yace wa huwa bi itlaqihi shamilun lil bunyan was sahara. Kai tsaye wannan magana ta hado ban daki da tumaye,
ولم يغيره صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمته ما مطلقا ولا من وجهه باب إبدأ النبي يتبتنز وانا مغانا أكم تأيكي أيكي دا أكسام الشيكو مع أيكتيا يفا توانو أيكي انك كرنتا لتازن أتو آل بسام تنفير العلام كو شرح أنبط الأحكام سيدي تتون عينه وانا مسألة ingantacciyar magana ita ce wannan aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba wa zahirin maganar shi to anan za a gabatar da maganar shi ne ai aiki da ita aikin shi kuma sai a bashi wata fassara kamar fassarar abin da ya faru ga Abu Ayyuba me yiwa ko ban dakin an riga an gina shi haka ne ko kuma wurin yayi kunci ne kamar wata ranar mun za mu yanka bunsuru a anguwar nan ina ake yan in za a yanka ina ake fuskanta an kibla to wurin ya matse an rufe yadda ba a yi sai aka juya shi aka ce to an yi aka kai sai aka yanka shi to da ma fuskanta alkibla din wajen yanka sunna ce amma ba wajibi bane to in aka shiga wani hali fa sai a juya shi inda ya samu na fatan kun gane gaba saboda haka in ruwa ya kunci kamar yadda lokacin da yazo zai sha ruwan zamzam ai ya haramta a sha ruwa a tsaye amma da yanzu zai sha ruwan zamzam sai ya sha a tsaye malamai suka ce wancan doka ita ce a bar dauka ita ce ba kyau a sha ruwa a tsaye nan ma sai da wasu malamai suka yi irin waɗannan fatawoyin na Imam Ahmad wasu suka ce in na zamzam ne za a iya sha a tsaye ba ka ce abinda za a duba me yawa jama'a ne ta yawa a wurin ko kuma bakin rijiyar ne ya bamalmale da tabo babu inda zai zauna ko ya tsuguna amma maganar shi ta farko ita ce a barbi ita ce kada a sha a tsaye don haka jama'a kada a fuskanci alkibla wajen kashi ko fitsari sannan in aka zo za a yi maka plan din gida ya kamata mu rinka mutunta addinin mu jama'a don in aka yi plan din gida sai kun zauna da kai da mai zanen ya ce maka to ranka ya dade ga inda aka yi kaza ga inda aka yi kaza kaga ina ne wani muskuta maka ban daki din kada ya sa maka yadda ya saba da sunna sai ka ce a gyara nan nan kuma a gyara nan kuma a gyara ko kuma an zo tabbatar da abin a aikace a gine sai a gyara ya dace da abin da ya daidai da sunna abin da ya kamata kenan jama'a ba ya zama kawai rayuwa ta zama kawai ana bin ta ne yadda ta zo ba a dole ne shari'ar musulunci ita ce za ta zama tana da absolute control wato shari'ar musulunci take da cikakken sarrafawa a yi kaza ko a bar kaza a daidaita kaza ko a gyara kaza ba ainihin abin da son zuciya ko kuma yanayi ya hukunta ba jama'ar musulmi a nan ba mu saurara sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe wa ainihin cigaba da wannan karatu insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah